Haka yake daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Talata 21 ga watan Janairu shekara ta 2020. Ranar da sashen Hausa ke bikin cika shekaru 41 da fara watsa shirye-shirye. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi na Sanyina, ba mu kanin labarai.
To Grace, dubban 'yan rajin kare 'yancin mallakar bindiga sun yi zanga-zangar lumana a Virginia, suna kalubalantar sabbin ka'idodin mallakar bindiga da ake kokarin shatawa. A yau Talata za a soma shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump a majalisar dattawa, karo na uku a tarihin Amurka da shugaban kasa yake fuskantar yunkurin cire shi bisa zargin sabawa rantsuwar kama aiki. Adadin waɗanda suka kamu da sabuwar cutar coronavirus da ta barke a ƙasar China ya ninka har sau uku, yayin da cutar take ƙara yaduwa daga Wuhan zuwa wasu birane.
Nasarorin da sashen su na muryar Amurka yake samu a wannan shekaru 41 da ya yana kawo shirye-shiryensa yana samun sani a sanadin wato taimako da yake samu da gwamnati guda uku na jama'a.
Sunana Aliyu, ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murnar cika shekara 41 da kafuwa.
To abinda shirin namu zai ta'allaka kenan akai yau, sai ku kasance tare da mu domin jin cikakken tarihin wannan tasha da kuma abinda wakilanmu da masu sauraro ke cewa dangane da shirye-shiryenmu. Kafin nan, ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya. Dubban 'yan rajin kare 'yancin mallakar bindiga ciki har da mayaka masu ɗaukar makamai ne suka yi zanga-zangar lumana a jiya Litinin a babban birnin jihar Virginia da ke kudu maso gabashin Amurka, suna kalubalantar sabbin ka'idodin mallakar bindiga da ake kokarin shatawa. Duk da yake an yi fargabar zanga-zangar na iya rikidewa zuwa tashin hankali, to amma an kammala ta ba tare da wani rikici ko kama wani ba. Manema labarai a wurin zanga-zangar sun ruwaito cewa yanayin ya fi kama da na shagalin biki, yayin da masu zanga-zangar ke rera taken Amurka, mafi akasari suna sanye da rigunan da ke nuna goyon baya ga shugaba Donald Trump. A yau Talata za a soma shirar tsige shugaban Amurka Donald Trump a majalisar dattawa, karo na uku a tarihin kasar da shugaban kasa yake fuskantar yunkurin cire shi bisa zargin sabawa rantsuwar kama aiki. Daya daga cikin muhimman lamura a yau shine kada kuri'a akan tsarin gudanar da shari'a na shugaba dan jam'iyyar Republican Mitch McConnell, wanda bai bayyana ko za a kira shaidu ko kuma za a gabatar da wasu sababbin shaidanni ba. McConnell da 'yan Republican sun fito karara sun bayyana bukatar su na gaggauta gudanar da shari'ar, yayin da 'yan Democrats suke ganin hakan dabaru ne kawai na kokarin kariya ga Trump. Kungiyar Tarayyar Turai ta EU tana duba yiwuwar sake tsarin kula da safarar 'yan gudun hijira da kuma kakaba haramcin Majalisar Dinkin Duniya na safarar makamai a kan Libya, idan har aka sami daidaiton cimma yarjejeniyar tsagaitauta da yake jawabi a jiya Litinin bayan kammala taron Prime Ministocin kasashen kungiyar ta EU. Joseph Borrell ya ce sun tattauna akan karfafa tsarin da zai hada da sanya ido akan haramcin makaman na Libya akan iyakokin kasa ko kuma na ruwa. Shirin wanda ake yi wa lakabi da Sofia ya shahara wajen magance safarar 'yan gudun hijira daga kasar Libya, to sai dai masu fashin baki na ganin kungiyar ta EU ta yi fargar jaji a lamarin kasar Libya da har al'amura suka tabarbare.
Jama'a kadan Murtala zai sake shigowa da karin labarai. Kamar yadda muka rika sanarwa, yau sashen Hausa na muryar Amurka ke cika shekaru 41 da kafuwa. Sashen Hausa ba zai iya cimma nasarorin da aka zayyana ba ba tare da gudunmuwar wakilanmu da ke aiko da rahotanni daga kasashen da muka ambata ba. Haruna Daudabi ya shafe shekaru 15 yana aiko da rahotanni a jihohin Borno da Yobe, ya kuma bayyana abin da ya fi dauke mashi hankali a aikinsa.
A da farko dai ina taya muryar Amurka muna cika shekaru 41 da kafuwa da kuma dukkanin al'umman duniya da ke sauraron wannan sashen Hausa na muryar Amurka. Da shekaru na biyar da shigowa sashen Hausa na muryar Amurka, sai rikici ya barke, wato wannan yaki na kungiyar Boko Haram tun a wancan lokacin da zan ce ban samu zama ba kusan kowane lokaci ina cikin aiko da rahotanni da suka shafi hare-hare na 'yan bindiga da sauransu. Rahotanni da suka fi ɗaukan hankali na wanda kuma zan ce mun ce maka tare da sashen Hausa na murya Amurka shi ne rahoton na matan ciɓa da aka kwashe wanda ni ne na farko da na fara fito da wannan labari don akwai ba zan manta ba ko wani abokin aikina da ake ce mashi Ezekiel Hamba Allah masa da suwa yanzu ma'aikacin gidan talabijin ne na jiha ya shaida min cewa ga abin da ya faru a garin Chibok. So jin haka sai na buga waya garin Chibok na tabbatar da wannan labari muka kuma fito da wannan labari mu ne kafa na farko da muka fara bayyana wannan labari sannan daga bisani wasu kafafen yaɗa labarin suka dinga bin bayan mu suna fito da waɗannan rahotanni na sace waɗannan 'yan mata na Chibok. Sannan kuma ni ne na farko da na fara zuwa garin Chibok ko kuma zan ce ina cikin 'yan jaridu na farko da muka fara ziyartar garin Chibok inda muka je muka tadda su iyayen mata iyaye da maza da mata na wannan ɗalibai na kuka game da sace waɗannan 'ya'yan nasu har ma suka dinga nuna fushinsu da sauransu. Sannan haka zalika batun sace ɗalibai na garin Dabci wato ɗaliban mata na garin Dabci ina ni ne na farko da na fara fito da wannan labari ganin cewa ni ne ina wannan yanki ina zama wannan yanki kuma wancan lokacin ma kusan za a iya cewa kusan kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa gidajen rediyo kenan duk sun ɗebe wakilansu a nan kusan a iya cewa ni kaɗai ne a wancan lokacin na fito da wannan labari na cewa gashi an sace waɗannan 'yan mata na garin Dabci ta bakin wani malami da ke aiki a wannan makaranta a ya shaida mun cewa yanzu haka yana daji kuma suna guri ne tare da sauran wasu waɗannan ɗalibai. So na fito da wannan labari sai na ji da safe wasu kafafen yaɗa labarai su kuma suna cewa ai ba ma sace waɗannan ɗalibai ba an dai su shiga ne kawai an kwashi abinci. To abin ya dinga bani mamaki ganin cewa ni na yi amfani da malamin da ke aiki a wannan jami'a kuma ga abin da ya shaida mun kuma cewa kofar gidansa ma waɗannan mahala suka zo suka fakin motar su suka kwashi waɗannan ɗalibai amma da abin mamaki shi na ji wasu kafafai na cewa ai gashi abin da yake akwai daga bisani ya daga sayan ya fito su ma suka biyo baya suna nuna cewa ai lalle an sace waɗannan 'yan mata daga bisani kuma randa aka dawo da waɗannan 'yan mata haka zalika ni ne na farko da na fara fito da wannan labarin cewa an dawo da waɗannan mata kuma an jibge su a wannan gari na Dabci. Haka zalika na tattaki har garin Dabci a wancan lokacin na je na gani wa idanuna yadda makarantar take da kuma yadda aka kwashe waɗannan ɗalibai da ma yanayin yadda suka bar kayayyakin su a zuzzube. To alhamdulillahi dai gaskiya mun samu dai matsaloli da dama da jami'an tsaro wajen gudanar da aikin mu irin yau da kullum kusan yanayin yadda aiki yake wani lokaci zaka faɗi rahotanni da jami'an tsaro ba zai musu daɗi ba amma gaskiya ne da shike wannan hakki ne namu na 'yan jaridu mu faɗi gaskiya komin ɗacinta. To muna nan muna aikin mu kuma Allah ya bangaje na riƙa mana kuma Allah ya muje ci gaba da kare mu da sauran abokan aiki gaba ɗaya.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Murtala da halin da duniya ke ciki a labarai.
To masu neman tsayawa takarar zaben shugaban Amurka a jam'iyyar Democrat sun yi bikin tunawa da Martin Luther King Jr. a majami'ar Baptist a jiya Litinin suna masu haɗa kafaɗa da juna tare kuma da wasu shugabannin 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama a wani maci na dubban mutane zuwa fadar shugaban ƙasa a majami'ar kafin soma macin. Bernie Sanders da Elizabeth Warren sun gaisa hannu da hannu wanda ba kasafai akan sami hakan ba bayan kammala muhawarar ƙarshe. A muhawarar ta makon jiya dai Warren da Sanders sun yi cacar baki akan abin da ya faru a wata keɓantacciyar tattaunawar su akan damar da mace take da shi na kasancewa shugabar ƙasa. Adadin waɗanda suka kamu da sabuwar cutar da ake kira coronavirus da ta ɓarke a ƙasar China ya ninka har sau uku daga ƙarshen mako yayin da kuma cutar take ƙara yaduwa daga Wuhan zuwa wasu birane. An sami bullar cutar mai kama da pneumonia a Beijing da Shanghai da kuma Shenzhen. Masana kimiyya sun kuma tabbatar da cewa cutar takan yadu daga wani mutum zuwa wani, lamarin da ya zama babbar damuwa ga China da ke shirin shiga hutun bukukuwan Spring waɗanda lokaci ne na tafiye-tafiye. Jami'an lafiya na Amurka sun ba da umarnin tantance fasinjoji daga Wuhan a filayen jiragen San Francisco, New York da Los Angeles a ƙoƙarin magance yaduwar cutar. A ƙarshe 'yan sanda a Botswana sun ce ayyukan fyaɗe sun ninka a ƙasar a shekarar da ta gabata. Masu fafutuka sun ce yawan gangamin yaƙi da matsalar ya ƙara waɗanda lamarin ya rutsa wato ya ƙara wa waɗanda lamarin ya rutsa da su ƙwarin gwiwar kai rahoto idan an kai musu farmaki. To sai dai yawaitar fyaɗe a ƙasar ya sa 'yan gwagwarmaya tashi tsaye da neman gwamnati ta ƙara ɗaukar matakai akan cin zarafin fyaɗe. Jami'an tsaro sun ce an sami ayyukan fyaɗe 1,600 a cikin rubu'i uku na shekara ta 2019. Akalla ana yi wa mata 8 fyaɗe a kowace rana a Botswana tsakanin 20 ga watan Disamban bara zuwa 5 ga watan Janairu wannan shekara.
Tuwa gaida Murtala da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To lokacin abu aka ce a yi shi yayin da muryar sashen Hausa na muryar Amurka ke cika shekaru 41 da kafuwa, babu shakka akwai da dama da ba su san yadda aka faro wannan takon ba. To muryar Amurka dai ta fara watsa shirye-shirye ne da harshen Hausa zuwa kasashen yammacin Afirka ranar 21 ga watan Janairu 1979, zamanin gwamnatin shugaban kasar Amurka Jimmy Carter, a can Najeriya kuma zamanin mulkin Shehu Shagari. David Hofstad shine shugaban sashen Hausa na muryar Amurka na farko, ya kuma tuna da wancan lokacin.
Suka ce to muna neman hanya yadda za mu yi tasiri a arewacin Najeriya inda Hausawa suke. Gashi kuma a lokacin shugaban Najeriya Shehu Shagari ne, Bahaushe. Saboda haka shugaban Amurka Jimmy Carter da masu bashi shawara suka ce za mu kafa sashen Hausa. Shi ne dalili kenan. Hausawa suke cewa dalili abin da ya kawo mata gidan miji kenan. To mun yi su biyar ne kenan da suka fara: Ali Abbas, Lawal Salar Jibiya, Emir Abakano da Ibrahim Umaru.
Sama da shekaru, sashen Hausa ya zamanto ɗaya daga cikin manya-manyan sashe da ake ji da su a sashen Afirka na muryar Amurka, ta hanyar samun miliyoyin masu sauraron shirye-shirye da rahotanni na gaskiya, kamar yadda tsarin muryar Amurka yake, wanda ya ce labarai za su iya zama masu kyau, labarai za su iya zama marasa kyau, amma za mu faɗi gaskiya ko mantacinta. Wannan yarda da amincewar da sashen Hausa ya samu ya faru ne duk a dalilin yada labarai masu muhimmanci ga rayukan mutane daga kasashe daban-daban da suka hada da Najeriya da Niger da Ghana da kuma Kamaru. Sama da shekaru, sashen Hausa na gabatar da manyan labaru masu girma kan tattalin arziki da siyasa da al'adu da kuma tsaro, ciki har da shirin nan na musamman kan Boko Haram da ya samu kyaututtuka. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana dalilan da yasa yake sauraron sashen Hausa na muryar Amurka duk safiya.
Ko gidan rediyon Amurka kullum da safe daga 6:00 zuwa 6:30 ina sauraron ku Najeriya. Kullum ta Allah ayyo, saboda ka bishiyar da kuke yi na ji. Ina sauraron ku saboda a gaskiya adalci da kuke yi shi yasa ne da shi har kullum nake ba ku awa daya ta rayuwata. Kullum ta Allah. Dalili shi ne kuna ɗauko 'yan jam'iyyu daban-daban a kan wasu batutuwa waɗanda ya shafi ƙasa a ji ta bakin kowa, kuma za ku ɗauko mutane ko daga ƙasashe daban-daban ko ko likitoci daban-daban ko masu sanin arzikin ƙasa. To wannan shi ne adalci.
Yanzu haka mutane kusan miliyan 11 ne suke sauraron shirye-shiryen sashen Hausa da muryar Amurka a kowane mako, kamar yadda kididdigar da muryar Amurka ta gudanar ta baya-bayan nan ta bayyana. A daidai lokacin da yake cika shekaru 41, yanzu haka sashen Hausa ya yi wa shirye-shiryensa baki ɗaya gyaran huska, ciki har da sabbin shirye-shirye na rediyo da za su rika taɓo abubuwa da suka shafi matasa da mata da 'yancin 'yan jarida da tsaro da kuma labaran abubuwa da suke faruwa a Amurka.
Gaɗan gari.
Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna Daɗan gari da ke da manufar kawo muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu da daɗin tarihi. Shirin haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka VOA.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar shi.
Kowa ya bar gida? Shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa.
Baki mai yanka wuya.
Yanayi da muhalli.
Matasa a duniyar gizo.
shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafen sadarwa.
Cikin shekaru 41 da ya yi, sashen Hausa ya sami shugabanni 7, ciki har da David Hofstad da Connie Stevens da Steve Lucas da Rashida Hassan da Sunday Dare da Leo King, sai kuma Aliyu Mustapha Sakkwato mai ci a yanzu. Haka kuma ba za mu manta da Fred Cooper wanda ya yi rikon kwariya wasu lokuta. Steve Lucas shine shugaban sashen Hausa na uku, ya kuma tuna da yanda shirin sashen Hausa ya yi tasiri ga siyasar jamhuriyar Nijar.
Wajen 1994 shugabar sashen Hausa na zamanin Leader Wilson ta tura ni Nigeria dan yi batori ga aikowa da rahotanni. To da na je can amma ban yi ko wasu yan kwanaki ba sai ta cire ni ta ce ka dawo ta kanasta Kano nan Washington. Mun ce me yasa? Ta ce wannan sabon shugaban Nijar Muhammadu Usman yana nan, ya ce bai son barin nan garin in bai ganka ba. Haka na yi to sai na hau jirgi na dawo Washington, aka yi liyafa inda shi Muhammadu Usman ya ba da wasu kyaututtuka ga sashen Hausa da kuma sashen Afirka baki daya. Yayyaba mana a saboda irin aikin da muka yi. Ya ce abin da ya sa ya so ya gane, ya ce lokacin da ba wanda yake magana da shi, lokacin da yake takara, mu muka yi magana da shi har ma ya samu aka san da sunan shi, kuma ya ce wannan ya taimaka mishi kwarai da gaske.
Tsohon shugaban kasar Najeriya Janar Ibrahim Babangida ya ce sashen Hausa na muryar Amurka ya yi fice ne saboda yana baiwa mutane damar bayyana ra'ayoyinsu ba tare da tsangwama ba. Ya kuma ba da misali da shirin tsaka mai wuya.
Alhamdulillah, shekara 41 lalle kun daɗe kuna ayyuka da yawa da jama'ar ƙasa inda duk ake Hausa a Afirka. A Najeriya kaɗai ba, ina jin kowa na saurarenku, kuma abubuwan da kuke sawa suna da kyau kwarai da gaske. Ina muku fatan alheri, Allah Ubangiji ya sa ku ci gaba da faɗakar da jama'an duniyan nan baki ɗaya. Tsaka mai wuya, ina sha'awar wannan program ɗin kwarai da gaske, kuma tana ilmantar da mutane, kuna kuma samun opinion na mutane shine kyan abin nan. So damar da ita Voice of America ta ba al'umma na fata za su yi amfani da wannan dama.
A jamhuriyar Nijar, kasar da take matsayi na biyu a yawan masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, da dama suna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa ne sabili da yadda yake tabo abin da ya shafi siyasa, al'adun gargajiya, rayuwar yau da kullum, tattalin arziki da kuma muhalli. Muna kuma aiki da tashoshin rediyo da talbijin da dama a Nijar da ke zaman kawayenmu abokan aikinmu. Shugaban kasar Nijar Isufu Muhammadu ya sha kawo mana ziyara a tasharmu da ke nan Washington. Ministan harkokin sadarwa na jamhuriyar Nijar Sala Habi ya ce tun yana karami yake sauraron sashen Hausa, kuma ya ce suna cikin rukunin mutanen farko da suka soma muhawara a shirin tsaka mai wuya.
Lokacin da mura Amerika ta fara Hausa, daɗi muka ji sosai, saboda tun ga lokacin nan mu muna yara muna samu muna sauraron ta sosai, saboda daga lokacin nan muna sauraron ta Turanci da su Gifoli da sauran mutanen duka, sai ga ta Allah ya sa ta fara Hausa. Ka ko sai da duka ana samun radio wanda kai harshen ka kake shi kashi daɗi, kuma ba ma mu talaka duka ba dai na jin daɗi, dan saboda daga lokacin nan radio biyu ko ku ne kai da Hausa, sai kaga ma talaka sun zo ga lokacin ƙauye an dauko an sa radio saman bisa wani tano a kewaye shi ana sauraron labaru. Kenan wannan daɗi ne muka ji, kuma muna fatan Allah ya sa ya daɗe ana yi wannan abubuwan. Dan ina yanzu kuma ga yanzu ina ganin Voice of America ta yi duk abin da ya kamata a yi, dan saboda al'umma masu ji Hausa da wanda ba su ji Hausa, da wanda ba Hausa ba su saurare ta, saboda tabbataccin da ta kai na muhimman labaru, faɗin gaskiya ta kai na muhimman labaru, kuma da abubuwan da talaka ka so, saboda ba ka faɗi labarin da aka bi duniya mai kwaɗi, abin da talaka ka so abin shi ka gani da abin zai ƙara mishi aiki, in noma rani shi kai, in manomi ne, in makiyayi, ko kuma cikin aikin shi kai na sana'a ta yi.
Sunday Dare, tsohon shugaban sashen Hausa kuma ministan matasa da wasanni na yanzu a Najeriya, ya bayyana irin tasirin sashen Hausa a rayuwar 'yan Najeriya.
Ina murna tare da sashen Hausa na muryar Amurka. a lokacin da muke yanzu. Da farko na murna Allah ya dawo da ni bayan na yi shugabancin sashen Hausa na Amurka shekaru 10 ta wuce. Allah ya dawo da ni yanzu. Ni ne ministan wasani da matasa a ƙasar Najeriya. Kuma na ji daɗi da cin gaban sashen Hausa na Amurka. Suna aiki da gaggawa, suna kokanta, suna ba da sanarwa da ya kamata dilla-dilla. Kuma na ina godiya, mutaka godiya ga Voice of America, Muryar Amurka.
Har ila yau, sashen Hausa na Muryar Amurka yana kuma tashe a fannin talabijin da kuma duniyar gizo. Shirin taska da ake yi na minti 30 yana mai da hankali ne kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwar matasa da suka hada da kimiyya da fasaha da kade-kaden shakatawa da al'adu da kuma wasanni. Yanzu haka kuma sashen Hausa na Muryar Amurka ya soma shirin fadada shirye-shiryensa na talabijin zuwa ranaku 5 a mako. Scott Stearns, mataimakin daraktan bangaren kasashen Afirka, shine karfin shirin taska.
Tuskar has been a very successful show for VOA Hausa. We've been able to use
this. Yace shirin taska ya samu gagarumin nasara a sashen Hausa na Muryar Amurka. Banda rahotanni da dumi-dumin su musamman ma lokacin zabe a Najeriya. Wannan shirin yana bamu damar kawo rahotanni akan al'adu mabambanta, sai kuma sashen nishadi wato casu da kuma muhimman batutuwa dake aukuwa a yankin tafkin Chadi. Akwai kuma shirin VOA 60 wanda ke gabatar da labarai daga sassan Afirka a takaice a kowace rana. A wannan shekara ta 2020 muna shirin fara gabatar da shirye-shiryen talabijin ranaku 5 a mako. Sashen Hausa yana kuma ci gaba da amo da bada gudunmuwa a duniyar gizo da kuma bada labarai da dumi-dumin su ta hanyar sadarwar Facebook, kamar yadda Steve Ferry, babban editan yanar gizo na bangaren kasashen Afirka, yake bayyanawa.
Barkaday, Sashen Hausa. First of all, let me congratulate you guys.
Yace ina taya ku murnan cika shekaru 41 da namijin aikin da kuke yi tun kafuwar wannan sashin. Kuma ina hange nan gaba za ku fi haka. Ina so in danyi tsokaci game da kafafen sadarwar zamani. Kuna da kafafen sadarwar sashin yanar gizo, Instagram, Twitter, Facebook da YouTube. Kuna matukar kokari wajen amfani da waɗannan kafafe, amma ina ganin nan gaba ma sai kun yi abin da yafi haka. Barka da cika shekaru 41. Ina fatan a kuma samu wasu shekarun. A halin yanzu sashen Hausa na Muryar Amurka dai yana da ma'aikata 20 a Washington da kuma wakilai kimanin 30 a kasashen Najeriya, Niger, Ghana da kuma Kamaru. Akwai shirin ƙara yawan wakilai domin ƙara bunƙasa shirye-shiryen sashen a sassa da dama a kasashenmu na Afirka da duniya. Yanda cibiyar sadarwar kasashen duniya ta Amurka, USAGM, take ɗaukar sashen Hausa da muhimmanci, ya sa manyan jami'an hukumar ziyartar kasashe da muke watsa shirye-shirye. Irin waɗannan ƙusoshin sun haɗa da shugaban Muryar Amurka ɗin baki ɗaya, Amanda Barnett, wadda ta ziyarci Najeriya kwanan baya, ta gana da muhimman masu ruwa da tsaki da suka haɗa da uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya da ministan watsa labarai da 'yan jaridu mata da kuma wakilan sashen Hausa. Nagusi Mengesha, daraktan ɓangaren Afirka na Muryar Amurka, na cikin manyan da suke goyon bayan sashen Hausa sau da ƙafa da kuma taimakawa wajen ganin ci gaban sashen, ya bayyana burinsa kan makomar sashen.
VOA Hausa is not only one of the most important services in the Africa region, but also in the entire VOA.
Ya ce banda kasancewar sashen Hausa na ɗaya daga cikin muhimman sassa a ɓangaren Afirka na rediyon Muryar Amurka, gidan rediyo baki ɗaya na alfahari da sashen Hausa, kullum ma'aikata na ƙara azama wajen ɗauko labarai kuma a kan lokaci, wanda kimanin mutane miliyan 20 daga Najeriya, Niger, Ghana, Kamaru, Chadi da ma sauran duniya ke saurare a kowane mako. Yanzu wannan sashen a shirye yake ya fara gabatar da sabbin shirye-shirye a cikin 'yan makonnin nan da suka wuce. Don ma'aikatan wannan sashe da shugabansu sun haɗa kai, suna ƙoƙarin ƙirƙiro da sababbin shirye-shirye da za su ba da damar a dama da masu sauraro. Batutuwan mata, batutuwan matasa da za su gamsar da ku masu sauraro. A zahiri ma yau ne wannan sashen ya cika shekaru 41 da kafuwa. Kuma a yau za ku fara jin waɗannan sauye-sauyen, kuma ina yi wa sashen Hausa farin ciki da wannan. Babu shakka sashen Hausa yana ƙara haɓaka. shugaban sashen Hausa na bakwai, wanda kuma ke bisan kujera a yanzu. Aliyu Mustapha Sokoto ya ce rukunin mutane uku ne suka taimaka ga nasarar da sashen ya samu.
Nasarorin da sashen su na murya Amurka yake samu a wannan shekaru 41 da ya yana kamku shirye-shiryensa, yana samun sani a sanadin wato taimako da yake samu da kafanoni guda uku na jama'a. Na farko su ne hukumar gidan rediyo ta murya Amurka, wacce ke taimaka mana da kayan aikin da muke bukata domin mai aikin. Na biyu su ne ma'aikatanmu na nan Washington da kuma suke warwatsa a kowane kasashen Afirka, wanda suke aiki ba dare ba rana domin tabbatar da sun yi aikin ne yadda ya kamata. Na uku su ne ku masu sauraronmu da kallonmu da wato binmu ta talabijin da kuma duniyar gizo, wanda kuma ina sai muku albishir da cewa Allah ta za ku ga ƙarin cigaban shirye-shirye wanda za mu ci gaba da kawo muku su a shekaru masu zuwa nan gaba, don haka muna fata za mu ci gaba da kasancewa tare da juna.
To haka yake, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya far'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. To baya ga haka kuma a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. To a ci gaba da bibiyar aikin sashen Hausa, mun kuma tattauna da waɗansu abokan aikinmu da ke nan Washington, Aisha Ma'azu, Murtala Faruk Sanyina, Baba Yakubu Makiri da kuma Sarfilu Hashim Gumel dangane da aikin su a wannan tashar. Ga abin da Aisha ke cewa.
To a fannin ayyukan jarida ne ni dai sai dai labari da naji kasancewar ni sabuwar ma'aikaciya ce a nan, amma daga labari da dai da tsofaffin mata ma'aikata sun ce a da idan za ka yi rahoto sai dai ka kira daga can, idan ka kira sai ka yi karanta rahoton ana recording din shi. To kin ga yanzu sauki ya zo, daga can za ka yi komi ka tace sai ka turo sai dai a saka maka wannan ci gaba.
Kai da sanyi da kai ka dana wannan abin da take faɗa.
Eh, a kwarai da gaske, duk da yake gaskiya mu ba mu yi amfani da wayar tarho ba, amma dai mun san lokacin muna cikin aikin amma a can abin da wato yake kira local, to mun san lokacin da ake yi da wannan tarho din. Amma kuma sannu-sannu sai ga shi mun ga an fara amfani da hanyar nan da ake kira digital. Daga nan mutum ya yi sai da abin da yake bambanta mai rahoto wato wakili da kuma waɗanda suke cin hirkwata abu ne wanda yake kai tsaye ne, muryan ma ba ne ba. Amma ni nan ma kai na so tare mutane ga su wai yaushe ka je Amerika, sai ce ai ban je ba, sai ce to amma mun ji da muryar ka da wanda ya gabatar da kai kusan duk abu guda da yake, to ai duniyar digital ke
haka ne
aiki ya kyau.
To ba bane da yake an zaina waɗannan nasarori da kuma ci gaba da aka samu, kai aiki a can kai aiki a nan, menene bambancin yin aiki a matsayin wakili da kuma zuwa nan Shankwata?
Akwai bambanci matuƙa, akwai bambanci sosai, saboda kamar yadda duk wani ma'aikaci na abin nan jarida ya sani, a lokacin da kake wato mai aiko da rahotanni, wato ko ce dan jarida mai wakili mai aiko da rahotanni, ba ka daukan shawarar abin da za a ko kuma abin da shi ne editorial judgment, ba ka da wannan matsayi wato shi hukuncin abin da za a yi amfani da shi, ba ka da wannan. Amma idan ka zo nan kana da wannan hurbin da za ka yi abin nan da shi, ka duba wannan wani abu ne da za ka iya cewa shi ne babban bambanci da ke tsakanin
wata ta ɗaya daga cikin nasarori da ko kuma inda sashen Hausa yake kokarin sa gaba shi ne na ɗaya yana so ya jawo ra'ayin matasa su rika sauraron gidan rediyo nan, da kuma ana so a jawo hankalin mata su ma su rika sauraro. Ya kake ganin za a iya cima wannan buri?
To babu shakka an riga an fara wannan yunkuri kuma an samu nasara sosai, duk da yake ba a kai ga inda ake son a kai ba.
To sai ku biyo mashirinmu na hantsi domin cin gaban wannan hira. Kafin mu ci gaba ga wannan ɗanɗanon sabon shiri.
Baki
baki
baki mai yanka wuya. Shiri ne da zai rika duba lamurran siyasa, kamar daga fayar da 'yan takara, gangamin yakin neman zaɓe, alƙawuran siyasa da romon demokuraɗiyya, har zuwa dambarwa da cece-kucen siyasa a ƙasashen duniya daban-daban, musamman a nahiyar Afirka. ku kasance da shirin a kowace ranar Laraba. Shirin mu na safe karfe 6 agogon Najeriya da Niger, 7 agogon GMT da Ghana.
Gobe Laraba kenan muke fara wannan shirin, a nan za mu sallama baki daya a wannan shiri, sai kuma zuwa an jima ku sake jin mu da shirin na Hatsi Amadu Tukuwa da kowa alheri da fata alheri.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.